This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare na yau Laraba, 15 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa an soma jigilar maniyyata aikin haji daga Najeriya waɗanda za su gudanar da ibadan aikin haji na shekara 2024. Kana za a ji ofishin ministan sufurin jamhuriyar Nijar ya ɗauki sabon ƙudurin hanawa manyan motoci masu dafin kaya masu lambar ƙasar Benin shiga Nijar. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Salimu Muni Barma, wanda a yau shirin ke ƙarƙare tattaunawar wakilin sashen Hausa da shugabannin ƙungiyoyin nakasassu da masana sha'anin doka dangane da hanyoyin shigar da masu bukata ta musamman a sahun ma'aikatan kwadago a hukumance. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, Amurka ta agaba takunkumi kan wasu komandojin dakarun sojin Sudan guda biyu tare da lasar takobin dakatar da rundunar daga farmakin da take kaiwa birnin Alfashin Darfur. Ma'aikatar Baitin Malin Amurka ta ce ta rike duk wasu kadarorin da ke Amurka tare da haramta duk wata mu'amala da Ali Yagob Gabriel, komandan dakarun Rapid Support Force na Darfur ta tsakiya RSF, da kuma wani babban jami'in RSF da ke hannu wajen tsara ayyuka, Usman Muhammad Hamir Muhammad. A cikin wata sanarwar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya fitar, ya ce ayyukan da sojojin RSF suka yi na ƙawanya tare da kawas da Alfasha da ke arewacin Darfur ya jefa rayuwar dabban ɗaruruwan fararen hula cikin haɗari. Ya ci gaba da cewa a shirye suke su ɗauki ƙarin matakai kan ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyi da ke ta'azzara yaƙin gami da duk wani mataki na kai hari kan Alfasha, in ji shi. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kuma yi kakkaso suka kan rahotannin ƙazamin faɗa a yankunan da ke yawan jama'a a daidai lokacin da ƙungiyar RSF ke neman iko da Alfasha, babban birni na ƙarshe da Darfur da baya ƙarƙashin ikonta. Shugaban Amurka Joe Biden da abokin hamayyarsa a zaɓen ranar 5 ga watan Nuwamba, tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, yau Laraba sun amince don yin muhawara guda biyu, ɗaya a ranar 27 ga watan Yuni, wata kuma ranar 10 ga watan Satumba. Gidan talabijin na CNN ya ce kamfen ɗin biyu sun amince da gudanar da karo na farko a cikin makonni shida a ɗakin watsar shirye-shiryensa a Atlanta ba tare da masu sauraro ba, ko da yake ba a sanar da wasu bayanai ba kamar waɗanda za su gudanar da muhawarar. Gidan talabijin na ABC News ne ke shirya muhawara ta biyu. Sanarwar muhawarar bi ta zo ne tare da sauri a ranar Litinin. Trump ɗan Republican wanda ya sha kai a zaɓensa na sake tsayawa takara ga Biden a shekarar 2020, duk da cewa har yanzu ya yi ƙarin cewa an yaudare shi daga wani sabon wa'adi a fadar White House. Tsawon makonni da dama ya yi ikirarin a gudanar da muhawarar ta kai ga zaben ƙasa na shekarar 2024. Biden ɗan jam'iyyar Democrat kwanan nan ya amince a yi muhawarar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen har-haren da sojojinta ke kaiwa a kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jinƙai da kuma kawo ƙarin masu asarar matsugunai su da yunwa da kuma asarar da sauran wahalhalu. Sanarwar da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya yi, ya lura da 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta, amma ya ce dole ne Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta kare fararen hula. Borrell ya ce Tarayyar Turai tana kira ga Isra'ila ta guji ci gaba da ta'azzara muhimmin halin jin ƙai daga Gaza. tare da sake buɗe mashigar Rafa. Idan har Isra'ila ta ci gaba da kai farmakin soja a Rafa, to bawo makawa za ta kawo cikas ga dangantakar ta da EU da Isra'ila. Da ƙarshe yau Laraba, ‘yan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun ‘yan bindiga da suka kashe wani jami’in gidan yare biyu a wani hari da suka kai wata babbar motar da ta sako wani mai laifin da ke alaƙa da kashe-kashen miyagun ƙwayoyi. Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa, inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin, waɗanda har yanzu ba a kama su ba. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaidawa gidan Radio RTL cewa sun sanya albarkatu masu yawa don ganowa, ba wai kawai waɗanda suka tseren ba kadai, har ma da 'yan ƙungiyar da suka sake shi cikin irin wannan yanayi na wulakanci. Jami'an gidan yarin biyu ne suka mutu a harin tare da jikkata wasu uku, kamar yadda mai gabatar da ƙara na birnin Paris Lori Bacau ya sanar da yammacin jiya Talata.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla, bari mu koma ga rahotanninmu. An soma jigilar maniyyata aikin haji daga Najeriya waɗanda za su gudanar da ibadan aikin haji na shekarar 2024. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shattima shi ne ƙaddamar da tashin rukunin na farko na alhazai daga jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wasu maniyyata aikin haji sun nuna shauƙi da kuɗin da suke da shi wajen yi wa Najeriya addu'o'i domin samun mafita daga ƙunci na rayuwa da ƙasar ke fuskanta. Daga jihar Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Abubakar Sadiq Hashim Kangiwa, na sai ne yadda Najeriya take cike kwarai sosai. So muna fatan in Allah ya kai mu lahiya za mu yi makasar mu addu'a, Ubangiji Allah ya kawo mana saukin al'amuran da muke ciki.
Kana magana da Zaidu Bala Kofa Sabuwa, to alhamdulillah muna yi ma Allah godiya. Allah ya ba mu zama lahiya a ƙasar mu Najeriya, kuma za mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a ta tsaro.
Asma wa rizuka. Insha Allah, ƙasar Najeriya dole za mu yi mata addu'a.
Wasu daga cikin maniyyata aikin hajji rukunin farko kenan daga Najeriya ke nuna shauƙi da suke da shi na yi wa Najeriya addu'o'i domin ta samu fita daga halin ƙunci da ke addabar 'yan ƙasa. Su ma jagororin al'umma hankulansu sun karkata ne wajen neman alhazan da su yi wa ƙasa addu'a. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shattima, wanda ya ƙaddamar da soma tashin alhazan na Najeriya, ya buƙace su da su zama wakilai na gari idan suka isa ƙasa mai tsarki.
Ha ila yau zan kirayi dukkan maniyyatanmu da su kiyaye doka, su bi dukkan ka'idodi da shirruda da ƙasar Saudiya ta saka, kuma ku bi dukkan yin umarni da hukumar alhazai ta baku. Zan roki dukkan yin alhazan Najeriya ya suma ƙasarmu, sa ƙasarmu cikin addu'a. Muna da matsaloli da ke addabar al'ummarmu, musamman ma mazauna yankin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Kaduna da sauran yankuna. Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin.
Shugaban Majalisar Koli a kan lamuran addinin Musulunci a Najeriya, Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, ya ce wannan lokaci ne na fata, don haka a gayawa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, 'yan ƙasa na cike da buƙatar samun fata ta gari daga shugabancinsa.
An era of renewed hope, so tell Atuaju that his renewed hope is still being expected to shine everywhere. We are looking for more, we want more and more of good leadership.
Kuma yi jinjina ga shugabancin shugaban na Najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'arsu domin su rayu cikin walwala. Alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan Najeriya da suka fito daga jihar Kebbi. Kuma gwamnan jihar ta Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki.
These and many other incentives were given towards the cushioning the effect of hardship.
Ya ce har dauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu. To sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara, amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda ya sha faruwa a can baya. to sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar Kebbi kuma kwamishinan yada labarai Yakubu Ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu.
Don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar Kebbi ba mu da wannan matsala ta ayijiya yau baci babu wannan dama ko kadan.
Yanzu dai wannan rukunin daga jihar Kebbi shine na farko daga cikin alhazai fiye da 50,000 daga Najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. A daidai wannan lokaci da dangantaka tsakanin jamhuriyar Niger da ƙasar Benin ke ɗaukar wani sabon salo. Ofishin ministan sufuri na jamhuriyar Niger ya ɗauki sabon ƙuduri na hanawa manyan motocin dakon kaya masu lambar ƙasar Benin ɗauko kaya daga Togo zuwa wato jamhuriyar Niger, abinda ya haifar da muhawara a ɓangaren 'yan ƙasar musamman ma masu harkokin sufuri. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Daya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger suka ɗauka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo, inda 'yan kasuwar jamhuriyar Niger suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata. Kuma a cewar Abdulrahman Abdul Wahab, mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa, wannan matakin da hukumomin jamhuriyar Niger suka ɗauka faduwa ce ta zo daidai da zama.
Shekaru na muka muna neman a hiddo irin wannan takarda. Yanzu misali a ce mota 4,000 na Benin sun lura kaya sun to Niger, a ce mota ta lura akan miliyan biyu, iye larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke. Yanzu mai mota 4,000 miliyan nawa kasan? Shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba, amma mu mun sani mu yi ta bin hayoyi. Allah dai bai ka lokaci ba sai yanzu an ga da an kai mu a gare mu kamar ta kwalliya ta biya kuɗin sabini. Da yanzu zan ba a kai kaya ƙasar su sai sun ka komo kuma nan Togo ana lodo musu kaya. Tun kwanan bayan na yi magana ni ce lalle tabbata motar Benin inda duk ta take ta shigo jihar Tawa. Ni ban ce wani wuri ba, muna kame ta, muna da dalilan da za su samu kame ta.
Shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu? Wannan ita ce tambayar da niwa Alhaji Abdulmalik Saleh Abira, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Tawa.
Babu wani illa ko wani tasirin da zai rage ko zai karuwa bisa ga wannan sha'anin. To abinda dai an matsala ciki guda ne, wanda akwai mahiyawan mutanen mu 'yan kasuwa suna da motocin nan da babbene nan na dai wani dan cika shike. To su ma kansu in sun diba tunda matsala ta tashi kasa, kuma ana son kowa dadi da ciyo, in kace zaka revolution naka amshi incin kanka a san person wani dadi ko kana jin shi dole na zaka barin shi ka koma ciwo wet, saboda ka samu incin ka a san person ka komo jin dadin ka. Yan kasuwa dadi da ciyo na za mu ta runguma abin fasu tunda ta kama haka, kuma kowa ya yarda da neman enci. To mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi kawo su murmun amince ma.
Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da ma matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger, hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nuni 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo, abinda ya sa Umar Sayyid wani dan jarida a fannin tattalin arziki cewa yana da kyau hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin kasar.
Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba. Lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Niger kamar yana da yawa, ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan, ko da a ce duk kwana goma duk sati biyu motoci sun taru nan Burkina, za su taso su kawo abinci ci maka da komai da komai sun ka dauko. Amma idan ya huce wannan lokaci shi ne zai sawa 'yan ƙasa cikin wani yanayi, saboda akwai ana samun ƙarancin abubuwa da dama, ko saboda motocin mu na Niger suna can Burkina Faso ana jiran convoy din ta cika su taho, kenan babu motocin a ƙasa
yanzu haka. Dai cikin ƙasashen guda biyu, Niger da kuma Benin, ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatansu ruwan sanyi, kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin. Haruna Mamman, Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Bako da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin ku mu ci gaba, sai a shakata da wannan faifan. Da fata an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Munna Barma zai gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Yau muke karkare tantaunawar wakilin sashen Hausa da shugabannin kungiyoyin na kasassu da masana sha'anin doka dangane da hanyoyin shigar da masu bukata ta musamman a sahun ma'aikatan kwadago a hukunce, da yadda za a rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a. Tare da gwamnatin Ghana daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyanta akan maganar inganta rayuwar irin waɗannan mutane, da gudunmuwar da ta wajaba masu zaman kansu su bayar ne yasa shirin Na Kasa mai da hankali kan kudirin dokar da wani wakilin al'ummar kasar ya shigar a gaban majalisar dokoki don ganin an kafa dokar da za ta tilasta kebe kashi biyar na guraben ayyukan yi ga mutanen da ke da tawaya. Za mu ji shawarwarin da shugaban gidauniyar jin daɗin na kasassu ya bayar a kashi na ƙarshe na wannan tantaunawa da Idris Abdullahi Bako ya shirya a birnin Accra.
Ni sunana Abdulrazak Yusuf, director kuma founder na Winya Charity Foundation, wanga kugiya ni na persons with disability na kasassu. So question da ka tambaye ni game da wannan bill da honorable sasu ita da shi parliament game da ende na kasassu ko persons with disability muka kare school da mu samu aikin mu yi. Wannan law na da muhimmanci sosai, yana da muhimmanci sosai don su dewa persons with disability ko na kasassu kaman ni makafe da gurago da dai waranda dai ba su ji. Muka kare school gaskiya muna wahala sannan mu samu aiki mu yi. Shi kama school ne kaje na ma ba amfani ciki don jarabtan da Allah ya jarabte ka da shi. Shi kai kai wahala ka nemi ilimi da gari ya kamata ya mara ma baya ka samu aiki kai kima kai ka duba kanka ka rufa makinka asiri saboda rayuwanka yi ma sauki ma ka samu aiki ba. Gaskiya yana da bacin rai inda nike ma maganan ga muna da don waye dewa guragu da makafe da suka kare suku an kare national service ba samu aiki ayi shekaru da shekaru kenan muke ta fama kamar da mu samu law inda dai ya goda at least muka kare suku kowane shekara government aikin da yake ba mutane cikin gari employment na at least 5% e set aside 5% e bari muna 5% usu adoki mu isa ba mu da yawa da yawa ka isa ka san kuma ka ji suku ka kare ka samu aiki kai ka rufa makin kasir wannan ya encouraging ka ka gani. Sannan kuma na company nan da yake magana kuma da company kuma 5% wannan kuma abu alheri ne ka gani don akwai law kaman cikin garin company ne doki na kasassu kai aiki an baka tax exemption amma dai wannan ba su doka shi kaman law na an dai yi ne fata dai muke yin kaman parliament the government nga da su yadda dai a pass bill nga shi ai aiki da shi don laws dai wa an pass garin ga ba aiki da shi.
Akwai dokar kasa ta masu fama da na kasa kafin wannan kudirin wato persons with disability act a turanci. Shin a ganin ka wannan doka yana aiki kuwa?
Persons with disability act din da aka pass 2006 wannan law nan na goda kuma ya kamata a nemi mun aiki government ne mun amma wannan law bai aiki mun try mun yi review mun je da yanzu an sign a launching shi ma mu yi mu advocate mu yi magana kai wasu mutane su ji ya zama wani abu da aka accept wannan ma ya zama wani abu daban. Kagan ko isa mu dai na kasassu dai ya muna dadi kaman da ya fito da wanga bill
a matsayin ka na shugaba ko jagoran kungiyar masu fama da na kasa mai zaman kanta ta yaya kake ganin za ku taimaka wannan kudiri ya samu wucewa da wuri?
Mun mara mai baya minti ne da mu ta zuwa mun yi magana usu mutane su ji su fahimci kuma muna gaya ma don waye mu don tingana don waye mu na cikin constituency na duka wurin na parliamentaries suke su yi kokari su nemi su gaya musu su sa hannu su sa baki cikin wanga law su aya pass don ba law nan aka pass ba an pass masasu bane fata dai muke yi party na duka su yadda da wanga law nga usu eh saya don ni aka nga ni social worker ne meeting mu district assembly a da meeting na muna magana management meeting so dai wannan iri wanga magana kamar dai aka je management meeting na kasasu ne ke ciki me yiwa ba ko guda ciki me yiwa ka je management mintiki kade isa aka kawo law aka kawo na abu da yi so dai wannan saboda ka zama mutum gudan nan kana magana ba ji amma inda aka pass irin wannan law muka yawa wurin aiki aka yi magana an ji mu
wani shawara zaka baiwa al'umma musamman masu fama da na kasa game da wannan wannan kudirin idan muka yi la'akari da cewa hanyar samun aiki zai kara bude musu
advice idan ba dan waye na nakasa su shine ilimi shine komi mu mai da hankali don wani bai in wani dai baka bai baka kamar inda ke da kanka da ba kanka ai kokari a nemi ilimin su a nemi ilimin aiki hannu ayya a rufa makan ayya a rufa majuna asiri don sayawa kan city ne gaskiya dai ina da cin fuska ya barare na ka duba ka banza saboda daewa muna sai kan city tana baran nan isa mu ma da muka tisku muke aiki naka ganmu ba respect ba daraja isa ko da yaushe muna encourage isa kuma media yan jaridu ko media kenan ku yi kokari wasu kuma kuna encourage mutanen mu ku bar su san kuma ba bara dai tanye su ba in ka je su kun ka nemi ilimi kai ka tanye kanka don tunda wani ya nemi ilimi yayi waran su mu lawyers waran su mu journalists yau waran su mu suna aikin kansu ana aiki daban-daban tewa tunda wani yayi ke maka ya kai ta shanin iyayenmu gaskiya magana na duka iyaye ne don ka kawo yaro duniyan ka rene shi in ya zama mutum sadaka tijariya kenan in ka rene shi ya zama mutum ya zama sadaka tijariya kenan don bai zama make bed bai zama kanshi bed yayi aiki ya duba kanshi isa muna rokan iyaye su yi kokari su tanye dan waye mu kannin mu in abokin ka ni waɗansu NGO Islamic NGO nga da muke da shi ko kugiyoyin da muke da shi nga so da yawa muna jinka kuna gina masallataya da borehole ba mu ce bai da kyau ba ku yi kokari ku bari hankalin ku kuma izo kanmu don ba marayin da yafi wanda Allah ya jarabta shi da irin jarabta da muke cikin kawai makaunci ko kuwa gurago wannan situation ina da wiya sosai a karshe dai ina gode muku da wanga kira mu ma namu dai da damu yi mun sa baki mu yi magana inda ya kamata kamar inda na fadi mun ya charity foundation wanga mun yi ne mu target mu duba persons with disabilities da ke cikin zungu na so da zungu masala muke da yawa wasu mu ma mu yi ma don waye mu magana su sake rayuwa
Masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu so da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin fafutuka a kasar Ghana musamman masu kare haƙƙin na kasasu da wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako da producer Julie Lazarus Gresham ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
Yau Laraba Amurka ta agabata hukumi kan wasu komandojin dakarun sojin Sudan guda biyu tare da lasu takobin dakatar da rundunar daga farmakin da take kaiwa birnin El Fasher Darfur Ma'aikatar Bitin Malin Amurka ta ce ta rike duk wasu kadarorin da ke Amurka tare da haramta duk wata mu'amala da Aliyu Gop Gabriel komandan dakarun Rapid Support Force na Darfur ta tsakiya RSF da kuma wani babban jami'in RSF da ke hannu wajen tsara ayyuka Usman Muhammad Hamir Muhammad Shugaban Amurka Joe Biden da abokin hamayyarsa a zaben ranar 5 ga watan Nuwamba tsohon shugaban kasar Donald Trump yau Laraba sun amince don yin muhawara guda biyu daya a ranar 27 ga watan Yuni wata kuma ranar 10 ga watan Satumba Gidan talabijin na CNN ya ce kamfen din biyu sun amince da gudanar da karo na farko a cikin makonni 6 a ɗakin watsar shirye-shiryensa a Atlanta ba tare da masu sauraro ba ko da yake ba a sanar da wasu bayanai ba kamar waɗanda za su gudanar da muhawarar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen har-haren da sojojinta ke kaiwa a kudancin birnin Gaza na Rafah inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jinƙai da kuma kawo ƙarin masu asarar matsugunai su da yunwa da kuma asarar sauran wahalhalu Daga ƙarshe yau Laraba ƴan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun ƴan bindiga da suka kashe wani jami'in gidan yare biyu a wani hari da suka kaiwa wata babbar motar da ta sako wani mai laifin da ke alaka da kashe-kashen miyagun kwayoyi Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin waɗanda har yanzu ba a kama su ba Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaidawa gidan Radio RTL cewa
To ma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gobal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan dare Mr. Patrick Deya Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin wassalam.